الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا بيو غواتن ذو القعدة هجر النبي نعم ده غواتا واجيبا to daya ga watan Zulqa'ida hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 19 ga watan 4 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na Manzumatun Nuniyya ta al-Imam al-Qahtani wadda muna bibiyar sharhi na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine majalisin mu na 36 kafin mu tafi hutun azumi mun tsaya ne a karshen baiti na 67 man qala fihi ibaratun wa hikayatun faghadan yujarra'u min hamimin ali kusan wannan shine baiti wanda daga shi muka rufe karatu muka tafi wannan babban makaranta ta Ramadan wanda kuma insha Allah ta'ala mun gama course a cikin wannan makaranta kuma mun samu tarbiya mun samu horo kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka samu na tarbiya da horo da a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya samu dore akai sannan dukkan ayyuka da muka gabatar na alkhairi a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana bayin da aka yanta a cikin wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna cikin su sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya da tsawon kwana domin ci gaba da ribatar irin waɗannan lokuta masu albarka irin watan Ramadan insha Allah ta'ala haka kamun tsaya a wannan baiti man qala fihi ibaratun wa hikayatun faghadan yujarra'u min hamimin ani dukkan bayanan da zamu yi wanda Dr. Suhaimi yayi dan fito mana da ma'anar wannan baiti kusan a darasin mu na 35 kusan duk mun shigar da shi insha Allah daka yau matashiyar karatun shine baiti na 68 qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala man qala inna hurufahu makhluqatun فلعنه ثم هجره كل أواني من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم هجره كل أواني إكتشوا من قال إن حروفه duk wanda yace harafan alqur'ani makhluqatun halittasu akai ma'ana duk wanda yake ganin haruffa bakaken alqur'ani halittasu akai kaman yanda aka halicce mu aka halicci sauran halittu to haruffa bakaken alqur'ani su ma makhluqa ne wanda yake da irin wannan fahimta ko ya fadi wannan ko yake da irin wannan aqida sai mala yace falla'anhu kala ance shi ثم هجره كل اواني sannan ka kaurace masa a kowane lokaci alladhina za'amu anna huruf alqur'ani makhluqatun wannan shine baitin da wato babban malami al-Imam al-Qahtani ya kawo cewa duk wanda yake da aqidar khalqul Qur'an wannan mutum ne wanda yake la'ananne da aka yi ce kai ma ka la'ance shi sannan kuma ka kaurace masa kada ka yadda kai mu'amala da shi ko zama ya hada ka da shi a kowane lokaci to wannan baiti Dr. Suhaimi yayi bayani game da ma'anar baitin da kuma tsokaci a karkashin baitin yace alladhina za'amu anna hurufal qur'ani makhluqatun wadanda suka riya cewa ko suke da aqidar cewa alqur'ani bakaken sa halitta su akai makhluqa ne ba wasu bane hum dawaifun wasu daifofi ne wasu kungiyoyi ne suke da irin wannan aqida ta khalqu alqur'ani minhum daga cikin wato kungiyar da take da aqidar cewa bakaken alqur'ani makhluqa ne Al-Jahamiyatu akwai Al-Jahamiyya mabiyan Jaham ibn Safwan wal Mu'tazilatu da kuma Mu'tazilawa wayannan kungiyoyi guda biyu na bata kungiyar Jahamiyya kungiyar Mu'tazila wadannan alladhina sarrahu sune suka fito baro baro da aqidar bi anna al-Qur'ana makhluqatun makhluqun cewa al-Qur'ani gabaki dayan sa halitta sa akai da haka su a aqidar su yanda kai a matsayinka na makhluqi akwai lokacin da zaka kare ka mutu ka koma zuwa ga Allah sauran halittun Allah duk suna da farko da karshe to su a aqidar su alqur'ani shi ma makhluqi ne yana da farko yana da karshe ba kamar yanda aqidar musulunci ta tafi akan cewa alqur'ani zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofin Allah wanda ba ta rabuwa da Allah subhanahu wa ta'ala a koda yaushe sifa ce wanda ba ta da farko sifa ce wanda ba ta da karshe wannan ita ce aqida mai kyau game da alqur'ani ka yadda cewa alqur'anin nan zance ne na Allah zance kuma sifa ce cikin sifofin mai zancen da haka mu yadda cewa alqur'ani zance ne na Allah to in zance ne na Allah ba makhluqi bane domin dukkan sifa cikin sifofin Allah babu wanda take makhluqa duk wani suna cikin sunayen Allah babu wanda da babu shi daga baya aka samar da shi kuma akwai yuwar ya kare watan wata rana babu a cikin sunayen Allah kamar yanda a cikin sifofin Allah babu wata sifa wanda da Allah bai sufantu da ita ba sai daga baya ya sufantu da ita kuma akwai yuwar watan wata rana a rasa wannan sifar babu a cikin sifofin Allah kamar yanda shi Allah subhanahu wataala azaliyun abadiyun haka sunayensa haka sifofinsa ba su da farko ba su da karshe to amma waɗannan kungiyoyi na bata saboda mugun nufin da suke da shi game da musulunci shi yasa suka kudunduno wannan aqida ta cewa alqur'anin nan ma makhluqi ne dan haka zai iya gushewa zai iya karewa kamar yanda sauran halittu suke iya karewa wa minhum akharun ba su kadai ba a cikin su akwai wasu ma masu wannan aqida ta cewa alqur'ani makhluqi ne qalu sun ce inna allaha khalaqal kalama fil hawa akwai wasu su kuma wata daifar daban sun ce wai Allah ya halicci zancen sa ne a iska fasami'a jibrilu hurufal qur'ani min al hawa wai daga iskan ne sai mala'ika jibrilu yaji haruffan al qur'ani fa ballagahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam wai daga nan sai ya dauki wannan sautin da yaji sai ya isar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji wannan su kuma suka ce ai shi gaba daya alqur'anin wato Allah ya halicci zancen na alqur'ani ne a iska shi mala'ika jibrilu alaihi salam shine yaji wadannan bakake na alqur'ani daga iska da aka ya dauko su ya isar da su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu hadhihi tawaif dukkan wayannan kungiyoyi wa man shakalaha da wadanda suke kamanceceniya da su ballat an sawa'is sabil dukkanin su kungiyoyi ne da suka bata daga tafarki madaidaici ba sa kan hanya daidaitacciya wattaba'at man dika wa falsafatal yunani waruma wato warumani wato warum kenan wato wayannan mutane ne wayanda suna bibiyar logic da philosophy na mutanen girka greek yunani warruman da kuma rom wannan aqidar kenan asalin ta ba ta musulunci bace asalin wannan aqidar ba daga musulunci ta zo ba a'a masu ita sun samu wani tunani ne sun samu wata fikira ce sun samu wata falsafa ce irin ta girkawa sun samu wata falsafa ce da logic irin na mutanen Rome walidhalika tajidu jami'a kutubihim dan haka ne a cikin dukkan littattafan su zaka samu allati ullifat littattafan dukkan aka wallafa fi hadhal babi a wannan babi takhalu min qala Allahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kana iya ganin littafi an rubuta shi amma tun daga farkon sa har karshen sa ba inda aka ce qala Allahu tun daga farkon sa har karshen sa ba inda aka ce qala rasulullah kawai theory ne kawai falsafa ce ta wato girkawa da mutanen Rome ita ake ta zuzzubawa kawai dan haka ba za ka dinga jin an istishhadi da wata aya cikin ayoyin alqur'ani ba ba za ka taba jin mai rubutun yayi iktibasun wani hadisi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin littafin kenan littafin ya kunshi komai abinda babu a cikin shine alqur'ani da sunna wannan shi kadai ne babu a cikin littafin kowace irin hayaniya da kowace irin gurbatacciyar fahimta zaka iya samu ka tsince ta a cikin wayannan littafan amma abinda babu a ciki shine babu alqur'ani babu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa nahnu nal'anu aljahamiyya wa nal'anu almu'tazila wa nal'anu at-tawa'if almubtadi'ata li'anna allaha la'anahum wa li'anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam la'anahum walakin ash-shakhs almu'ayyana min ha'ula'i la yajuzu la'anuhu hatta tuqama alayhi alhujjatu wa tuzalu anhu ash-shubhatu wan nazimu indama yaqulu fal'anhu kull awani ay fi jami'il awqati ya'ni bidhalika man yaqulu bihadha al-amri bi shaklin 'am wa la ya'ni dhalika la'na al-mu'ayyan bal inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma qanata shahran يلعن رعلا كورعلا وزكوان الذين قتلوا القراء آتبه ربه سبحانه وتعالى بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فكيف كف النبي صلى الله عليه وسلم اللعنهم وفعلا بعضهم قد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه لأن الخواتيم بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك لا ينبغي لعن المعين سي مالن الدكتور سهيمي يكاو وتا مسألة دنك فهمتي مي إمام الكهطاني يكي نفي دي يكي ما سئر ونن أكيد الدبا تمسلنشي با إن كاتي كرو دسو كو كاها دسو كزيني مسو ككوما كورة تي مسا أكوان لوكتي مي ونن مغانا تيكي نفي sai Dr. Suhaimi yake cewa fa nahnu nal'anu al-jahmiyya lalle mu muna la'antar masu aqidar jahmiyya muna cewa Allah ya tsine wa jahamawa wa nal'anu al-mu'tazila muna kuma la'antar mu'tazilawa muna cewa la'an wato Allah ya la'anci mu'tazilawa wa nal'anu at-tawa'if al-mubtadi'ata muna la'anta da Allah wadai ga sauran kungiyoyi na bid'a wannan muna yin haka li'anna Allah la'anahum abinda yasa saboda Allah tabaaraka wa ta'ala ya la'ance su wa li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anahum saboda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su dan haka abinda Allah ya la'anta manzon Allah ya la'anta dan kai ma kai la'anta ba kai laifi ba daka dukkan wayanda suke kan bata suke kuma batar da mutane wannan la'anannu ne daga Allah kuma la'anannu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin ash-shakhs al-mu'ayyan sai dai mutun ayyananne min ha'ula'i daga wayancan yan bid'ar la yajuzu la'anuhu baya halatta la'antarsa yanzu ba za ka yanzu kana iya cewa yan bid'a la'anannu ne, amma ba za ka kuma ga wane yana yin bid'a ka ce wane shi ma la'ananne ne, ba za ka faɗa haka ba. Amma ka yi kuɗin goro wajen la'antar yan bid'a, ko la'antar mu'tazila, ko la'antar rawafid, ko la'antar mu'tazila ko jahmiya, wannan babu wanda zai ce a ina ka samu, ma'ana babu wanda zai maka inkari akan haka. Amma ka ga wani ko yana shan giya ka ce tsinanne ne, ko ka ga wani maciyin riba ne, ai Allah ya tsine wa masu cin riba, amma ba a ayyana su ba, a ce da wani da wani ba a yi mentionin ba, kawai ce akai Allah ya tsine wa masu cin riba. Kenan yanzu da a unguwar ku za ka san wani yana cin riba, ba daidai bane ka ce Allah ya tsine ma, ka ce me, a ce me yasa ka tsine masa, ka ce ai saboda yana cin riba. Baya halatta ka ɗauki wani mutum in particular person ka ce tsinanne ne, saboda ya aikata wani aiki wanda masu yin wannan aikin la'anannu ne. Ku gane bambanci tsakanin la'anta wadda aka sake ta, fala'anatullahi 'alal kadhibina, misali tsinuwa da la'antar Allah akan makaryata. Wannan zaka faɗa gaban ka gadi ka ce duk wanda suke makaryata la'anannu ne, Allah ya tsine wa makaryata. Amma inda zaka san wani abokinka ko wani dan uwanka ko wani makocinka ko wani dan unguwarku shi kuma makaryaci ne, to kuma haramun ne, ba daidai bane shi kuma ka ce Allah ya tsine masa. A ce meye hujjar ka, kace saboda fala'anatullahi 'alal kadhibina, wannan a cikin yama a in group kana iya ce Allah ya tsine wa masu cin riba, Allah ya tsine wa masu yin giya, Allah ya tsine wa masu yin sura, masu yin mutum mutumi, Allah ya tsine wa masu kirkirar bid'a, Allah ya tsine wa masu canza alamomin ƙasa, Allah ya tsine wa masu yin fike gira, masu fike gira, masu kankare haƙori don su yi shirya, masu yin alwashi mutatu, kana iya ce Allah ya tsine musu. Amma da za ka ga wani ɗan unguwarku ya yi tatu, ba za ka ce Allah ya tsine maka, ba za ka yi haka. Ku fahimci tsakanin guda biyu, kun fahimta? To yanzu a nan da Imam Al-Qahtani ya ce wanda duk yake da aƙidar cewa baƙaƙen Al-Qur'ani makhluƙai ne, halittar su aka yi, ka tsine masa. Ba wai yana nufin cewa ka ga wani mutum wanda shi yana da aƙidar kalkul Qur'ani ka ce Allah ya tsine maka ba, a sai dai ga masu wannan aƙidar zaka iya cewa Allah ya tsine wa masu aƙidar kalkul Qur'ani, wannan zaka iya yin wannan. To shine nan malamin yake cewa walakin shaksal muayyana, amma wani mutum specific ka ware shi specifically ka ce Allah ya tsine masa, wannan ba a yi. La yajuzu la'anuhu, bai halatta a tsine wa wani muayyan, hatta tuqamu alaihi alhujja, har sai an kafa masa hujja, wa tuzalu anhu shubhatu, an kawar masa da shubha. Sai aka fahimci cewa wannan bawan Allah abinda yasa yake da aqidar kowa Allah ne, yake da aqidar ainihin wato abin nan fayra kowa Allah ne, sai aka ga karancin ilimi ne da jahilci. To yanzu abinda ake ya wajaba ba tsine masa zai ba, ba la'anta sa zai ba, sai a kafa masa hujja, a nuna masa wannan aqida bata ce, wannan aqida halaka ce, wannan aqida ba mai kyau bace. Sannan dukkan wani abu mai kama da daidai, ko dukkan wani abu da yake rikirkitar da shi yake nuna masa kamar wannan tafiyar daidai ce, to duk a kawon masa da wannan yanar a idan sai ya daina ganin wannan abun a matsayin daidai. Dukkan wata shubha a kawon masa da ita, to sai in an yi wa mutum wannan ya ci gaba da dogewa akan abin da yake na bid'a ko abin da yake na ba daidai ba, to wannan kuma sai ana iya yi masa hukunci sabanin irin wannan. Wannazimu inda ma ya kulu, Imam Al-Qahtani yayin da ya ce falla'anhu kulla awani, ka la'ance shi kulla awani, ai fi jami'il awqati, shine kulla awani a kowane lokaci, yani bi zalika, abinda Imam Al-Qahtani yake nufi da haka, man ya kulu bi hadhal amr bi shaklin am, yana nufin wanda yake da irin wannan aqida, ko man ya kulu bi hadhal amri, waɗanda suke faɗin irin wannan al'amari na wannan aqida bi shakalin am wato ta sufa wanda take gaman miya yanzu misali akwai kungiyoyi na bata akwai kungiyar rafida akwai kungiyar mu'tazila akwai kungiyar murji'a akwai kungiyar qadariyya akwai kungiyar jabariyya akwai kungiyar jahamiyya duk gasu nan kungiyoyi ne waɗanda suke lalatattu waɗanda suke batar da musulmi to wayannan diddan katsi ne wa kungiyoyin ajumulla wannan babu laifi akan ka wala ya'ani wannan shine abin da Imam al-Qahtani yake nufi ma'ana tsinewa wasu ainihin wato masu wata aqida marar kyau ajumulce wannan ba hana ba wala ya'ani ba yana nufin zalika da wannan magana ta sa la'anal mu'ayyan ba yana nufin tsinewa wani mutum ayyanan ne ba ba haka Imam al-Qahtani yake nufi ba da yace fal'anhu thumma hajirhu kull awani bal ba ma wannan ba inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qanata shahran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi al-qunuti wata guda yal'anu ri'lan wa zakawan ai manzon Allah yayi wata guda yana tsine wasu kabilu da suka yi ta'addanci akwai wata kabila da ake kira ri'l akwai wata kabila da ake kira zakwan waɗannan sun yi ta'addanci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai da yayi wata guda cur yana tsine musu albarka a cikin sallah an bayyana ko alladhina qatalul qurra ka san laifin da suka yi alarammomi suka kashe kai ka san ta'addancin ba karami bane domin kashe wani farakula to girman laifin bai kai ka duba mahaddacin alqur'ani hafizin alqur'ani ka kashe shi ba na fata an gane duk kisa ne amma ba kamar ba daidai yake da kisan mahaddacin alqur'ani da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi wata guda yana tsine wa waɗannan kabilu albarka yana tsine musu albarka tsawon wata guda saboda sun kashe mahaddata alqur'ani amma ka san wannan aikin da annabi yayi na alqunuti tsawon wata guda atabahu rabbuhu subhanahu wataala sai da ubangijinsa subhanahu wataala ya masa ladabi sai da ubangijinsa subhanahu wataala ya zarge shi dan me yasa yayi bi qaulihi da fadin Allah ta'ala laysa laka min al-amri shay'un ba ka da komai cikin wannan al'amari sun yi ta'addanci basu da Allah dan haka ba ka da komai cikin wannan al'amari aw ya tuba alaihim ko in Allah ya ga dama ya karbi tuban su aw yu'adhibahum ko Allah ya azabtar da su fa innahum zalimuna hakika su azzalimai ne ka duba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ta'addancin da suka yi suka haddace suka kashe mahaddatan alqur'ani manzo Allah ya wata guda yana musu alqunuti amma Allah ta'ala ya ce laysa laka min al-amri shay'un al'amarin bata da shiriya ba hannunka yake ba in Allah ya ga dama sai ya sa su su tuba kuma ya karbi tuban su in Allah ya ga dama kuma sai ya hana su tuba su je har su mutu su hadu da Allah da wannan laifin Allah ta'ala ya azabtar da su suratu ali imran aya ta 128 fa kaffa nabi sallallahu alaihi wasallam Allah anihim wannan aya tana sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kame bakin sa daga ci gaba da tsine musu sai ya daina wa fi'lan kuma an karanta tarihi a aikace ba'dhum wasu daga cikin su kada aslama sun musulunta ba'da zalika bayan wancan ta'addancin da suka yi an samu wani daga cikin su ya musulunta waha suna islamu kuma musulunci mai kyau musuluncin sa yayi kyau li'anna al-khawatima biyadillahi subhanahu wataala domin karshen al'amarin yana hannun Allah tabaaraka wataala yanzu kaga yayi ta'addanci yau kila gobe ko jibi ya zama cikin manyan bayin Allah cikin wadiyan Allah shi yasa ba a so ka tsine masa kana iya tsine masa yau kuma gobe sai ya zama mutumin kirki sai to ya zaka yi da wata tsinuwa da kai masa ta jiya da shekaran jiya amma in ka tsine wa wato irin tsinuwa ce ta riga ba wuya ina fata an gane wannan kaga dan wani daga cikin su yayi switching ya dawo mutumin kirki ba za ka zo ka rasa ya zaka yi da wannan tsinuwar da kai masa ba domin tsinuwa ce ta bai daya
kila yana cikin wanda tsinuwarka bata fada kansa ba domin Allah ya hukunta masa shari'a. Amma in shi ka kalla ka ce tsinanne ne, Allah ya tsine masa albarka, sai kuma Allah ya shirye shi, sai yayi wani gagarumin aiki a musulunci da Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aikin, to ya zaka yi da la'anta da kai masa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, laysa laka min al-amri shay'un. Shi remote control din mutane a hannun Allah yake. Ka iya zagin sa, ka tsine masa, ka aibata shi yau kuma gobe ko jibi, tunda ai akwai sauran chance. In dai mutum ba mutuwa yayi ba, to yana da sauran dama. Kaga tsawon rai mutum ya zamanto yana ta tabara amma bai mutu ba, wallahi har yanzu dama ce Allah ta'ala yake bashi. Saboda ba hawan ba saukar, al'umuru bil khawatim, cikawa daga ƙarshen, to shine ƙarshen game din. Idan mutum yana ta'addanci kuma numfashinsa na ƙarshe ya fita daga jikinsa yana ta'addanci, ba inda zaka yi da shi, baka isa ka wanke shi ba kuma, domin yana ta'addanci ya mutu kuma akan ta'addanci. Wannan kawai sai dai kuma ka jefa shi ƙarƙashin mashi'a. Amma yana ta'addanci ko yana yin laifi ko yana ainihin wato abin nan yana laifuffuka ko kisan kai ko sata ko wani abu mai kama da haka, in dai yana da rai, to ba a fitar da ran shari'a a kansa. Domin Allah ta'ala ce la taqnatu min rahmatillah, ba a yanke wa mutane kauna da rahmar Allah. Ai mun sha karanta hadithin mutumin da ya kashe mutum 99, kana iya cewa ma 100, da ya dawo Allah ya karbe shi ko bai karbe shi ba, ya karbe shi. Wannan hadisan ba wai suna nufin ka je kai ta yin ba daidai ba, ka san yaushe ran numfashin na ƙarshe zai fita. So wanda suke ganin irin waɗannan hadisan kamar sun ba su wani tabbaci na su ci gaba da tsiya, saboda kawai ai Allah mai gafara ne, to ka sani ko baka cikin waɗanda kafin ka ce ka tuban rai zai halinsa. Ina fata an gane. To shi yasa a wannan tattaunawa da muke yi shine ba a tsine wa wani mutum dan ya aikata aikin tsinannu. Ba a la'antar wani mutum shi kadai saboda ya aikata wani aiki da aka la'anci masu irin wannan aikin. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi la'anta da tsinuwa ga Ri'il da Zakwan. Allah ta'ala ya kwabe shi yace ka daina. Kuma daga ƙarshe an samu wasu daga cikinsu suka musulunta, kuma musulunci mai kyau ƙarshen al'amarinsu. Walizalika la yanbaghi la'nul mu'ayyan, da haka mallam ya ce bai dace ba tsine wa wani mutum ayyananne. Ko shugabannin nan kawai kakka sai dai kace Allah ya tsine wa azzalimai wanda suke zalunta mu, wannan kaga kudin goro. Amma ka ambaci sunan wani shugaba kace Allah ya tsine masa albarka, wannan ka fada cikin wannan maganar, ba an hana. Annabi ma yayi aka ce kare yi. Na fata an gane. Komai zafin da kaji kai so ake ka zamanto mutum ne kai mai tarbiya, ko da adifa ta dauke ka baka fita daga da'irar koyarwa musulunci. Dan wani ya shiga Facebook ko wani ya shiga Twitter ya je yayi abin da bai dace ba, baya nuna kai kuma kai koyi da shi. Dole ka lazumci bakinka. Saboda kai mutum ne wanda remote control dinka shine Qur'ani da Sunna. Shi ya kamata ya dinga engineering ɗinka. So saboda ko da sauran gamagarin mutane suna ta faɗin, kowa ya faɗi abin da ransa yake ya gaya masa saboda ya ji zafi ko saboda an ɓata masa, to kai in ka tashi magana a fahimci kana da bambanci da sauran mutane. Domin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi laifi ba ƙanƙani ba, ya ga wannan laifin ya kamaci masu shi a yi tsine musu albarka tsawon wata guda. Annabi yana yin alkunuti amma Allah ya ce ka daina. Kuma ana cewa ya daina, ya daina. Kuma sai gashi daga ire-iren waɗanda suka yi wannan ta'addancin, wasu Allah ya shirye su sun musulunta sun zama mutanen kirki. Fa nahnu nal'anu mathalan akilar riba, yanzu misali mu zamu iya tsinewa mai cin riba, zamu ce Allah ya tsinewa mai cin riba ko mai cin riba tsinanne ne. Amma ba mu yi menshinin ba, ba mu ce wane ba, ba mu ce wance ba. Wa mukilahu, da wanda yake ciyar da waninsa kuɗin riba, kaga shi ma tsinanne ne manzo Allah ya tsine wanda kudin sa na riba ne da shi ke ci da iyalansa ya ciyar da ƴaƴansa ya biya ma'aikatansa kudin aiki duk da kudin riba da shi ke taimakon iyayensa yake taimakon ƴan uwansa da makotansa duk da kudin riba yake ta ciyar da su shi ma mai ciyar da wanin sa kudin riba shi ma tsinanne ne wa katibahu da wanda yake rubuta riba wanda in aka zo harkar mu'amalar riba shine sakatare shi yake rubuce rubuce shi yake rubuta receipt shi yake rubuta ainihin wato invoice shi yake rubuta kaza 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 shi ma katib wa shahidai da shaidu wanda a gaban su akai wannan hulɗar a gaban su akai wannan transaction din su ma shaidu ne su ma tsinannu ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakin sai dai law wajadta shakhsan muayyan da zaka samu wani mutum da ka san shi ayyananne qadu wa qa'atir riba ya afka cikin mu'amala da riba yana harkar kudin ruwa wa huwa muslimun kuma muslimi ne fala yajuzu laka karatun nan namu na yau yana nuna maka bai halatta a gare ka an taqula lahu ka ce masa ta'ala ayyuhal mal'un zo nan ya kai tsinanne saboda me hujjarka kace ai mace yin riba ne ai mai bada sheda ne akan riba ai mai rubutu ne wato abinan sakatare ne da ake harkar riba yana rubutawa ba za ka ce zo ya kai mace yin riba ba an gane ko ai al mutawa'ad bil la'ana ya kai wanda aka yi masa alƙawarin tsinuwa zo nan ba za ka ce masa haka ba fala allallaha an yatuba alai ka sani watakila Allah ya karbi tubansa fil mustaqbal nan gaba mutun nawa ka sani wanda da tabararru ne kuma daga karshe rayuwar su tayi kyau ko tarihin magabata an ka karanta abun nan wane ne cikin su wanda yayi harkar fashi Fudayl an fashi ne amma yanzu kana so ka karanta manyan tabi'ai ko manyan magabata na ƙwarai zaka sa shi a ciki Fudayl ibn Iyab da can harkar daba yayi yake tara hanya kuma shi daba sawa ba group bane shi kadai yake tare mutane ya kwace ba group kenan shi a wajen Fudayl ibn Iyad kafin ya zama mutumin kirki yin group a ta'addanci ma tsoro ne a ce sai kun yi group sannan za ku je ku farwa mutane ko ku tara mutane a cikin daji ko ku kidnapping din mutane wannan duk tsoro ne a wajen Fudayl shi kai za ka ganshi in an je za ka ga baya tare da kowa amma da Allah ta'ala ya rubuta masa shiriya gashi yana cikin manyan bayin Allah da aka watakila wanda kake ganin sa mutumin banza a jiya da yau mai yiwa gobe da jibi ya zama mutumin kirki lakin taqul sai dai kana iya cewa la'anallahu akilar riba alal umum Allah ya tsine wa mai cin riba kenan ba suna ba kama suna Allah ya tsine wa mai cin riba alal umum لأن الله ورسوله لعناه domin Allah da manzansa sun tsine masa wa alaihi qis sa'ira ma jaa an-nas bi la'nihim akan wannan ka'idar zaka auna sauran dukkan wa'inda nassi yazo akan su bi la'nihim da tsine musu ala wajhil umum ta fuskar gamayya ta fuskar gamewa duk wanda nassi ya zo ta fuskar gamewa wajen tsine musu to kai ma zaka tsine musu ne ta fuskar gamewa ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu almusawwirin Allah madaukakin sarki ya tsine wa masu yin sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa masu yin sura wasu suka ce hoto yana ciki wanda suka ce hoto baya ciki wanda suka ce hoto yana ciki cameraman kenan shi ma yana ciki wanda suka ce babu at-taswir musawwirin din da ake nufi ba wannan ba, ana nufin na zanawa ko na sassakawa, wanda in bambanta ba da yawa daga cikin ra'ayoyin malamai sun tafi akan wannan, kamar Sheikh Uthaymeen a cikin shi ma sharhin da yawa Riyadus Salihin yayi dogon bayani akan wannan, yace photography baya ciki, photography yace baya cikin wannan, ya kawo dalilai da sauransu, duk da cewa ko wanda sun tsananta sosai sun sanya shi a ciki, shi yasa za ka ga suna ganin in ba larura irin ta abin da ya shafi passport ko abin da ya shafi ire-iren waɗannan abubuwan wanda suka zama larura ne ba inda aka iya su kadai ne mutum zai yi passport ko ya hoto, amma in ba su ba ba za ka yi ba. An gane ko? Amma da yawa daga cikin malamai suna da ra'ayin cewa photography baya ciki, domin lokacin da ma Annabi ya faɗi hadisin ba photography, amma akwai na zanawa, wanda za ka ga wani ya zana hoton gwamna sai ka kamar an kwaikwaya sosai, kamar mutum ne yana zaune yana ban san sunansu ba da turanci a sunansu, artist to masu sassakawa fa ko da artist ne. Akwai wanda za ka ga kamar gunki haka, an gane na craft art and craft, to kaga wayannan sune wayanda musawwirin kenan. Har Abdullahi dan Abbas yace fa in kunta labudda fa'ilan fasna'i shajara wa ma la ruha fi, a wajen Abdullahi dan Abbas yace in ya zama baka da makawa hanyar cin abincinka kai shine artist ko kuma ainihin wato art and craft, wannan wanda zaka dinga sassakawa da sauransu, to yace ka fasna'i shajara, ka dinga zana bishiyoyi, ruwa, fulawoyi, duwatsu da sauran abubuwan da ba su da rai. In kunta labudda fa'ilan fasna'i shajara wa ma la ruha fi, sai dai ka dinga yin bishiya da duk abin da ba shi da rai, ko kuma in ka tashi sai ka yi shi ba kai, sai ka yi shi ba kai. Masu harkar abin nan dinki teloli da suke yin wannan mutumi din shi ma sai a cira kan, sai zama ba kai, saboda kaga kenan ba kai, ba mutum ya bai zama cikakken mutum ba. An gane ko? Har Annabi sallallahu alaihi wasallam, yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam har cewa yayi masu yin wannan sana'ar ranar tashin alkiyama, Allah sai ya sa sun hura wa duk abin da suka sassaka ko suka zana rai. Manzo Allah ya ce kuma ba za su iya ba. To kaga yanzu ba za ka ga wani artist kace tsinan ne, ba za ka ce haka ba, sai dai kawai kace Allah ya tsine wa masu ainihin zane, musamman zanen abu mai rai, kamar mutum, kamar dabba da sauransu. Wa qawlihi, da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadithi na 2238, hadithin Abi Juhaifa radiyallahu anhu. Wa qawlihi, da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu al-washima wal-mustawshima, Allah ya tsinewa al-washima mai yin shashawa, wal-mustawshima da wanda ake wa shashawa. An gane ko? Saboda asali irin wannan al-washimu din wato ado ne na mata, duk da cewa yanzu har maza suna yi, ga mutum an masa tatu, an ji an kokkone jikinsa, an masa wannan zane-zane, shi ne al-washimu. Da mata ne kawai suke wannan su yi yar baki, ko a yi wa mutum kalangu, ko a yi kadangaruwa a hannu, duk za ga mata irin na dacen da suna abin adansu ne wannan al-washimu. Asa ya danganta da irin abin da ake yi a wancan lokaci, wani lokaci kuma a iya samun wata na'urar wadda ita kuma ba irin ta zamani kaza ba, amma dai dukkansu abu ne wanda ake kartar jikin mutum a masa wani zane a jiki wanda da shi zai mutu baya bajewa, wannan shine alwashimu. To wadda sana'ar take nan ta bude guri irin wannan ake zuwa ana yi, ko sana'ar take nan ya bude guri ana zuwa ana yi, ba za ka ce mai tsinanne ba, amma masu sana'a irin wannan a jumulce tsinannu ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka masu zuwa a yi musu, ba za ka ga wata ta shiga irin wannan shagon an yi mata ta fito, ko an yi masa ya fito ka ce tsinanne, ba za ka faɗa haka ba, sai dai dukkan wayanda suke zuwa ana yi musu a jumulce tsinannu ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walwasilata walmustawsila, da mai karin gashi, wadda take kara gashi da wani gashin,
dan tabbar da sawo a dauka gashin ta ne amma sun ce duk wanda ta kara da wani abu wanda ba gashi bane wanda da ka ganshi ka san wannan roba ce da ka ganshi ka san wannan kaza ne ba gashi bane gashi daban wannan daban to wasu malaman suna da musamaha suna da sassauci akan wannan amma a dauki wani gashi da bakin da komai irin gashi sak a zo a dinke shi a jikin gashin ta ta yanda zai zamanto ba za ka iya bambanta gashin ta ba da wanda aka kara to wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ta bude shago ko ta bude guri tana yi wa mata irin wannan ta shiga cikin wannan tsinuwa amma ba za ka ga wata ta bude tana yi kuma ka ce mata Allah ya tsine mata ba ina fata an gane والمتفلجات للحسن da wayan matan da suke yin tafliji wushiriya wato suke kankare hakori dan su yi wushiriya lilhusn dan su yi kyau hakoran a hada suke ita kuma ba abinda ta jarabtu da shi sai san wushiriya kila saboda ba mamaki kila ana rububun masu wushiriya ko ana kaza din masu wushiriya da aka sai ta kaman yanda ake ta rububun masu hasken fata da aka suke ta siyo mai suna ta shafawa to kila kuma ana iya waye gari a samu wayanda suke za ka ga irin wannan domin da ba a rububin masu shafa masu fuskar fanta kafa coca cola din kila da ba za a dinga samu masu yi da yawa ba ina ba ta gane to haka shi ma at-tafliji shine al-mutafallijat lil-husn kaga duk wayannan hadisi sun gabata wato tun a safha ta 169 mun karanta hadisi wadanda duk suka yi magana game da irin wannan wa qawlihi da fadin sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man la'ana walidai manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa wanda yake zagin iyayensa wanda yake la'antar iyayensa wanda hadisi ya fadi menene tsine zagin iyayen shine ka zagi iyayen wani shi ma ya rama wa la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah haka Allah ya tsine wa duk wanda yayi yanka da sunan wani ba Allah ba ko yayi da sunan aljani ko da sunan wani gunki ko da sunan wani shehi ko da sunan wani matacce da ke kwance a cikin kabari ma'ana yayi yanka li ghairillahi yankan wa ma uhilla bihi li ghairillahi kenan ko wa ma uhilla li ghairillahi bihi wala ana Allahu man awa muhditan haka manzon Allah ya tsine wa wanda ya ba wa dan bid'a mafaka ya daure wa dan bid'a gindi awa muhditan ko ya daure wa medilan kwaya gindi an gane ko in an kama shi zai je yo belin sa shi yake wato shine drug pusher ko cocaine pusher haka su ne wayanda suke abun nan da haka masu laifuka irin waɗannan su suke ba su mafaka su suke ba su gidajen haya su suke ba su maboya in ta baci an kama su suke zuwa su yo belin su ni yana cikin la'an Allahu man awa muhditan ko kawali ne mutum yana ba ainin wato karuwai ko wayanda suke karuwanci yana ba su mafaka ko yana ba su gurin da za su yi karuwanci da sauransu wala an Allahu man gayyara manar al-ard haka Allah ya tsine wanda ya canza alamomin kasa ga filinka ga filin makwabcinka ga hanya ga gonarka ga gonan makwabcinka ga hanya an sanya alama ko dai wata bishiya aka shuka a gurin ta zama alama ko wani gini aka yi ya zama alama sai ka zo ka cikin dare ko ka badda sawu ka zo ka tumbuke wannan alama dan ka shiga iyakar makwabcinka to wannan yana daga cikin wanda laifi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa wanda ya canza alamomin kasa wannan shi ma hadisi ne na Imam Muslim hadisi na 1978 hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa qawlihi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حديث إمام البخاري حديث ندبو أكد دليل سبعين دبيو إمام مسلم حديث ندبو إير دليل أكد سبعين حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول قرم مدينة شي ما حرميني كما يند مكة إتما حرميني تو مدينة حرميني ما بين عير سكان دوس عن عير واندهيكي واتو ياي إياكا دو قدنشي إلى ثور زواغا dutsan Thawr wanda shi kuma yana arewaci bayan Uhud. To nan kewayen gaba ɗaya harami ne. Duk irin hukuncin da haramin Makka yake da shi to haramin Madina baina Ayr ila Thawr shi ma harami ne. Da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman ahadatha fiha hadathan. Duk wanda ya farar da wani wata bid'a a cikin haramin Madina aw awa muhdithan ko ya ba wa dan bid'a mafaka a cikin haramin Madina fa alaihi la'natullah sinuwar Allah ta tabbata a kansa wal mala'ikati da ta mala'iku wan nas ajma'ina da mutane baki daya to yanzu kaga ba za ka ga wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ka ce masa tsinanne ba amma a jumullar su duk masu irin wannan miyagun laifuffuka tsinannu ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa lidhalika dan haka fa innal qawla rajiha inda salaf zance da yafi zama rinjayayyen zance a wajen magabata rahimahumullah Allah ya musu rahama la'anu tilka dawa'ifi salaf sun ce za a iya tsine wa waɗancan ƙungiyoyi na bata allati la'anaha Allahu wa rasulu wanda Allah ya tsine musu kuma manzon Allah ya tsine musu bi wasfi hal'am amma da fuskar wato da sifar su gamammiya mai fadi duna la'anil mu'ayyan banda tsine wa wani daya daya a cikin su kama qarrara zalika shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah kaman yanda wannan shine abinda shaykhul islam ibnu taymiyyah ya tabbatar fi gairi ma mawdhi'in min kutubihi a wurare da dama cikin littafin sa wa min zalika mathalan daga cikin irin wuraren da shaykhul islam ibnu taymiyyah yayi irin wannan bayani misali qawluhu akwai fadin sa kariha aktharu ahli sunnati la'anata ahadin bi'aini mafi yawan ahli sunna sun kyamaci tsine wa wani mutum a daya dayan sa shi kadai a ware shi a cikin tsinanne ne saboda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da muka karanta ka koma cikin alfatawa din sa mujalladi na 3 shafi na 409 wa qawlihi da kuma fadin sa ko wa qawluhu da fadin sa wa kadhalika qasdu la'anati ahadin minhum bi'aini haka ma kanufila antar ɗaya daga cikin su shi kadai laysa huwa min a'malis salihin wal abrar shaykhul islam yace wannan baya cikin ayyukan nagartattun bayi da kuma kirka kansu baya ciki dan haka sani in ma adifa ta debe ka ko ka dauki zabi ka tsine wani ayyanan ne saboda ya aikata wani laifi karara cikin musulmi to ka sani ka sauka daga shalda zafi ya dauke ka ka saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlu wa yake cewa wa qad thabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tabbata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-khamrata Allah ya tsine wa giya wa asiraha da menan nagata wa muqta siraha da wanda ake sa ya nan naga wato asiraha shine mai kamfanin mu'tasiraha ma'aikatan wa'anda su suke daukan sinadari kaza su dauki abu kaza su zuba a cikin inji ko na'ura ya sarrafa ya zama giya wa hamilaha da yan dakonta wanda in kamfani ya gama kamfanin giya sun gama buga giya su ne akwai motoci da ake distributing ake rarraba ta to masu daukan ta wa saqiha da mai shayar da ita wanda shi kuma aikin sa a hotel yake idan haka in wani yazo kuma wato customer cikin abin da yake so yana so a kawo masa giya shi wannan shi yake kawo masa giya saqi ha kenan wa sharibaha da mai shanta wa ba'iha da mai siyar da ita wa mushtariha da mai siyanta wa akila thamaniha da mai cin kudin ta waɗannan duk gaba ɗayan su tsinannu ne ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad sahha anhu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ala ahdi rasulillah ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rajulun an yi wani mutum yukthiru shurbaha yana yawan shan giya an gane ko yud'a himaran sunan sa himar malam kullun a jangale yake malam
ina shan giya sosai. Wa kana kullama utiya bihi annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan mutun himar dissan da aka zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, jaladahu manzon Allah zai sa ai masa bulala. Fa utiya bihi ilaihi, sai kuma akuma ana sakin sa, sai kuma akuma zuwa da shi li yujlidahu, dan ya sake masa bulala, dan ya kuma yin halin ya kuma sha. Fa qala rajulun, yanda ake yawan kawo shi, a kawo shi yau gobe jibi an daga kafa ga kwana ɗaya biyu, amma gatan an tashi kame, an tashi samaman mashaya, za ka gan shi a ciki, an kuma danko shi. To sai wani mutum cikin sahabbai ya ga kai wannan mutum shan giya sa, wato ya baci. La'anahu Allah ma akthara ma yu'ta bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam, kai Allah ya tsine wannan mutum. Dubi irin yawan yanda ake ta kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Ashe kana iya ganin mutum a cikin laifi kuma yana son Allah da manzansa, wato shi laifi da kake kallon sa, ai ka san kowanne ɗaya daga cikin mu yana da ƙarin, kowa yana da ƙarin. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce haka yace, ko ni ma ina da ƙarin, amma ni Allah ya ce muke ne na ya musulunta. To fanawa da naka suna nan fa ba su musulunta ba, dan haka siraa ne, wato fada ne tsakanin ƙarya da gaskiya. Wata rana ya rarrashe ka, kwantar maka da hankali, ya nuna ma ba za a kama ka ba, ya nuna ma dan jin dadin da za a lokacin, ya nuna maka abin da ake yayi kenan, ya nuna maka baka waye ba in baka yi ba, duk zai ta yi maka wannan gadar zaran. Wata rana zai iya sa a kan ka, sai kana son Allah, kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana kula da ibada gurgudu, amma sai ga wata rana zamiyar ƙarin ya zamar da kai kayi abin da ba shi kenan ba, da kai kanka ka dawo normal circumstances, sai ka dinga ganin kai ya akai kai aka, sai ka ga wato nafsul lawama, wannan zuciyar mai zargi sai ta dinga me yasa nayi kaza, me yasa nayi kaza, nayi nadamar yin kaza, insha Allah ba zan lawama kenan. Da haka ana tsine wannan mutum, manzo Allah ya ce kakku tsine masa, la tal'anhu, yace dai na tsine masa, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, wannan mutum da kake kallon sa duk daga irin jarabawa da ya jefa kansa, yana son Allah da manzansa. Wa qad la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam sharib al-khamr umuman, amma kaga manzon Allah ya tsine wa mashaya giya a jumulce. Wa naha al-la'anati al-mu'min al-mu'ayyan, amma manzon Allah ya hana tsine wa wani mumini shi kadai, a ware shi saboda ya aikata wani laifi wanda inda a cikin gamayya ne tsinan nune, amma a tsine masa. Ka koma cikin al-fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a mujalladi na 4 shafi na 474 zaka ga wannan bayani. Wa qawlihi, ko wa qawluhu rahimahullah, maganganun Sheikhul Islam ne yake ta gaya mana, an ci dama ya faɗe su a wurare daban-daban. Wal muhtaru inda al-umma, Sheikhul Islam yake cewa zance zababbe a wajen malamai na al-umma, anna mu la nal'anu muayyanan mutlaqan, yace wannan shine al-muhtaru inda al-umma, ra'ayi zababbe a wajen al'ummar musulmi shine mu al'ummar musulmi ba ma tsine wa wani mutum shi kadai abin ayyanawa saki ba kaidi, ba ma yi. To insha Allah sai mu tsaya a wannan gabar wannan yake cewa a cikin al-fatawa mujalladi na 27 shafi na 475. Fa kalamun nazim, sai ka ce mun na wuce lokaci kuma na tsaya kuma ka ce in karasa. Fa kalamun nazim huna muta'alliqun bi umumi dawa'if la bil afradi, kaga kenan maganar Imam al-Qahtani anan tana da alaka bi umumi dawa'if, da gamayyar kungiyoyin can na bata su yake cewa a tsine musu kuma a kaurace musu, an gane ko, la bil afradi. Imam al-Qahtani a wannan baitin ba yana nufin daidaikun waɗanda suke na waɗancan ƙungiyoyi na ɓata ba, illa man ulima, sai dai fa wanda aka sani, yaqinan kuma sani na yaqini, annahu mata alal kufri, wanda muna da yaqinin akan kafirci ya mutu, ka fir'aun. Yanzu akwai wani musulmi da yake kokwantan fir'auna ba kafiri ba ne, dukkanin mu mun yadda fir'auna a kafirci ya mutu wa hamana da hamana wa qaruna da qarun wa abi ja'alin da abu jahal wa ubayy bin khalafin da wa ubayy bin khalafin yawa wa ubayy bin khalafin da kuma ubayy dan khalaf wa ashbahihi min al-kuffar da ire-iren su cikin kafirai fa haula'i wa'annan nal'anuhum zamu iya la'anta su da sunayen su wala karamata domin ba su da wani mutunci ina fata an gane abinda muka karanta zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi